ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شاترا قوات رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على مكة ومدينة دبو آية لتاريخ إلى أربعين هدو دي دي دا قوما قواتا هدو ميلادية تدبو بيو دا شرين دا أكو ومري عند مكسابة أدواء أشكوة أنهم قوانكا ما سأل بركة أولنا مثلا تمي البركة نجوماء نعمار بن ياسر لكي تشكوة أنهم قواتا وصاور نمقل أنا أشكوة برنو كانوا yau ma cikin yaddar Allah da kaddarawarsa mun sake haduwa domin ci gaba da karatu a cikin wannan sura mai girma suratul baqara inda jiya muka karanta ayoyi guda hudu daga aya ta 224 zuwa 228 inda yau cikin yaddar Allah zamu tashi kan aya ta 229 Allah madaukakin sarki yace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
بارك الله فيك. Ayoyin da muka karanta jiya ayoyi ne da suke ɗauke da hukunce-hukunce masu tarin yawa, ma duba da yanayin lokaci da kuma irin ɗabi'ar karatun ta rashin yalwatawa da yawa kamar yadda malamai suka yalwata a cikin littattafansu, don aƙalla dai mu samu wasu darussa da za mu ɗiba ko za mu ɗauka cikin waɗannan ayoyin mai aiki da su cikin hukuncin Allah. Ayoyi biyun farko dai suna magana ne akan rantsuwa, yayin da Allah Maɗaukacin Sarki a ayoyin da suka gabata ya yi umarni da ciyarwa kuma da abin da ya shafi zamantakewa da marayu da taimaka musu, da kuma abin da ya shafi zamantakewa da iyali da kyautata zamantakewar, to sai Allah Maɗaukacin Sarki ya biyo waɗannan bayanai da wannan ayoyi na wala taj'alullaha urdatan li aymanikum, kada ya zamto Allah Maɗaukacin Sarki ya yi umarni ainihin wato da a ciyar da dukiya saboda Allah, a kyautata wa marayu ta hanyar tattala musu dukiyarsu, waɗanda kuma ba a ba musu dukiyar ba a taimake su, da kuma abin da ya shafi kyautata zamantakewa irin ta iyali. To sai ka ce akwai hikima ashe tsakanin waɗannan bayanai da suka gabata da kuma bayanin rantsuwa. Ana maganar a taimaki marayu, a taimaki bayin Allah, ana maganar a kyautata zamantakewa tsakanin iyali, sai kuma aka shigo da bayanin rantsuwa. Wai dukkan wayancan bayanai da suka gabata na ayyukan alkhairi, to kada fa mutum ya yi rantsuwa ya ce ba zai yi su ba. Kada mutum ya ce ya riga ya rantsa ciyar da dukiyar da ya saba yi cikin Ramadan, ko wani da ya saba taimaka masa cikin watan Ramadan, ko ƙungiyar marayu da yake taimaka musu, to tunda an ɓata masa rai ya yi rantsuwa ya daina taimaka musu. Ko kuma aikin wato abin alheri da yake wa iyalansa da ihsani da yake musu ya daina ya yi rantsuwa. Shine Allah ta'ala ya ce wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas, kada ku sanya Allah rantsewa da Allah ta zama wata kariya da za ta hana ku ci gaba da taimakon bayin Allah, ta hana ku ci gaba da ciyar da dukiyoyin ku fi sabilillah, ta hana ku taimaka wa marayu da suke rayuwa a cikin ku, kada wannan ya sa ku daina kyautata wa iyalanku da kuka saba kyautata musu. Shi yasa sai Allah ta'ala ya ce ba daidai bane ku sanya Allah ya zamto wata kariya da za ku dinga yin rantsuwa da shi wajen kin yin ayyuka na alkhairi da ayyukan da'a ga Allah Maɗaukakin Sarki, da yin islahi, gyara da sulhu tsakanin mutane. Har ma muka karanta hadithin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa ko da mutum ya yi rantsuwa din, to in ya ga abin da ya fi alkhairi shine ba abin da ya rantsa ya kai ba, sai ya kafara, sai ya aikata abin da shi ya fi alkhairi. An ce wannan aya ta sauka ne akan sayyidina Abubakar Siddiq lokacin da wato abinda ya faru ya faru kamar yadda ya zo a hadithul ifk, wato hadithin nan da ya zo da bayanin kage da yarfe da sharri da aka yi wa Nana Aisha radiyallahu anha. To cikin wayanda suka sa baki a cikin yayata wannan sharrin da aka yi mata, akwai wani da ake kira Mistah a gidan sayyidina Abubakar yake rayuwa, anan yake cin abinci. To sai sayyidina Abubakar ya rantsuwa cewa an daina ba shi abinci. Wasu kuma suka ce a kan dai sayyidina Abubakar din ta sauka, amma akwai hadisin da sayyidina Abubakar ya rantsuwa ba zai ci abinci ba tare da wasu bakinsa, dan ya ba su dama su ci abincin yadda ya kamata. Hadisin yana cikin Riyadhus Salihin. Wasu malaman kuma suka ce a hadisin ya sauka, wannan aya ta sauka ne akan Abdullahi bin Rawaha. Abdullahi bin Rawaha shine yayi alƙawari ya rantsuwa ba zai yi wa dan uwansa magana ba, wato Bashir bin Nu'man. To kaga ya yi rantsuwa ba zai yi wa ɗan uwansa Nu'man, wato Bashir bin Nu'man, magana ba. To sai wannan aya ta sauka cewa wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samiun alim. Ala ayyi halin dai ko akan sayyidina Abubakar ta sauka ko akan Abdullahi bin Rawaha, ayar dai tana magana akan su da mu karan kanmu da muke karantawa yanzu cewa kada mutun ya rantsuwa akan wani aikin alkhairi da ya saba yi kuma yace ya rantsa ba zai yi shi ba dan haka duk mutumin da ya rantsuwa ba zai wani aikin alkhairi ba to daga bisani in ya gano yin sa shi ya fa alkhairi to yayi kafarar rantsuwarsa sai kuma ya aikata abin da shi ya fa alkhairi wannan mun samu haka a cikin wannan ayoyi guda biyu sannan aya ta uku tana magana akan ila'i wanda ila'i wani bangare ne ko kuma wani nau'i ne daga nau'o'in saki shi yasa kai tsaye da aka yi shimfada da ila'i sai kuma ayar da zamu shiga yau ko da muka fara karantawa daga jiya ma sai kuma aka shiga cikin bayanin sakin kai tsaye domin somu-somun hauka zubda miyau in ji malam Bahaushe ko in mutum ya fara kauracewa iyalinsa irin wannan kauracewa mai tsawo haka to alamu ne na alaka ta yi tsami kila zaman an fara gajiya da shi an fara kosawa me yiwa ba Allah ta'ala ya takaita ba saki ne zai biyo baya to shi yasa sai Allah ta'ala ya biyo da bayanin kuma saki din in sakin ma ya kasance domin da a zauna cikin rashin arziki da rashin girma da rashin albarka to gara a rabu cikin mutunci tunda mutuncin da girmamawa da mutuncin shi yasa aka hadu to kuma a rabu da mutuncin kar a rabu cikin rashin albarka da rashin girma ina fata an gane dan haka sai Allah madaukakin sarki ya magana game da mazan da suke yin rantsuwa ba za su kusanci iyalansu ba har tsawon wani lokaci to in dai lokacin bai wuce wata hudu ba babu matsala za a kyala mutum ya karasa wannan dan kada yayi kafarar rantsuwarsa idan kuma ya wuce wannan to kuma abin ya wuce horo ya kuma zama cutarwa to kuma anan sai dai a tsayar da mutum ko dai ya saki ko kuma ya gyara alakarsa da iyalinsa sai kuma muka shiga wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru sai aka shiga bayanin matan da aka sake su in dai saki na daya ne na biyu an gane ko kai hadda saki na uku duk kowanne in an yi wa mace sai ta yi idda to wannan aya kamar yadda na yi ishara zuwa gare ta jiya cewa aya ce da take magana akan mata zawatul hayd wato mata waɗanda suna yin jinin haila to idan kaddara ta sa aka sake su to ga irin nau'in iddar su shine za su yi idda ne da jini akwai matar da za ta ce ta yi planning jiya a ce yau ana sakin ta bayan kwana ɗaya biyu ta je ta yi wani auren to kila kuma za a iya dawowa a yi da na sani ko ita ko shi mijinta na farko to sai Allah ta'ala cikin hikimarsa sai ya bada dan babban darasin da wannan aya take kunshe da shi shine mata su ji tsoron Allah idan an sake su su abu biyu ne na farko kar ta koye jinin hailarta ta yi bayani wata in ba ta so ta koma gidan mijin da wuri ba ta so ta koma gidan mijin kuma ta san sai ta in ba ta gama idda ba zai iya maida ita nan da nan sai ta ce ta gama shi yasa har malaman fiqh suka dinga tattaunawa yanzu idan mace cikin wata ɗaya ta ce ta yi jini uku za a yadda ko ba za a yadda ba dan wata za ta iya zuwa cikin wata guda ta ce ai duk bayan kwana goma jininta kawai zuwa ya dinga yi akai-akai da haka ta gama idda cikin wata in ka koma malaman fiqh sun tattauna akan shin wannan magana za a karba ko ba za a karba ba to akwai wanda in ba ta so ta koma wajen tsohon mijinta to tana yin wannan kafin idda ta kare kawai ta ce ai tayi jini uku to shi yasa sai Allah ta'ala ce ka tayi haka wata kuma dan a ci gaba da ciyar da ita tunda in dai mace an sake ta kuma sakin bai kai uku ba to mijin zai ci gaba da ciyar da ita to dan ta ci gaba da wahalar shi wajen ya ci gaba da daukar dawainiyarta da ci da ita sai ta ja iddar ta gama amma ta ce bata gama ya kamata a ce kila tana yin jini wata wata kaga a cikin wata uku za ta iya gama idda ko ƙasa da wata uku kawai sai ta ja ta ce ai jinin farko sai da ya wajen wata biyu sannan yazo to sai Allah ta'ala ya ce kada mace ta yi irin wannan yanayi sannan kada ta koye ciki domin a lokacin jahiliya suna haka idan an saki mace kawai sai ta kun musamman shi tsohon mijin ba ta son sa amma kaddara ta sa yanzu an yi auren bayan an yi auren har ma gashi ya sake ta ba daɗi zaman ya sake ta kuma ta fahimci da ciki to ba ta so ma ta alakanta zuriyarta da shi da haka sai ta koyi sai ta auri wani mijin in ta auri wani mijin tunda cikin ba wani babba bane sai kawai ta ce cikin wannan sabon mijin da haka sai ta dauki dan wannan mijinta sai ta mai da shi gidan wannan sabon mijin nata to duk suna ya ci alkiyama ba to ita ce sai ta ki fadar alkaluma na gaskiya game da iddata kare wata ko rashin kare wata ciki ko rashin ciki bi ma wada'at sai ta ce walaysa dhakaru kal untha ta faɗi gaskiyar al'amari ta ce mace daban namiji daban ba yanda za a yi mace ta zama kamar wato ta zama kamar namiji
dan haka wannan gender equality din wannan ƙarya ne ko rudu ne da shedanci irin na turawan yamma suka zo suka ce da mace da namiji iri ɗaya ne karfin su ba ɗaya ba tunanin su ba ɗaya ba hankalin su ba ɗaya ba jimurin su ba ɗaya ba gwagwarmayar su ba ɗaya ba ko duk waɗannan abubuwan akwai bambanci tsakanin mace da namiji dan haka yaushe za a ce mace ta koma da ita da namiji duk daidai waɗe da su a cikin alqur'ani cewa an gina tubalin aure ne akan wato an gina aure ne akan wasu tubala guda biyu shine almawadda wa rahma wa min ka shiga na aure so ake a ga gidan akwai soyayya da ka kalli yanayin gidan ka san yanayin hakkin sa 100% dan kan shi ma tace sai ya bata 100% kuma kaga bada 100% dan fa yana da wahala an fahimta ko da haka ko wani lokaci ita ma ta dan yi hakuri baka dawo da gida daga wato wajen neman abinci ba da wuri tana ta surutu ko ta ji ba dadi baka dawo da wuri ba ta yi hakuri wani lokaci kai ma ai ta yi baki ta baka bata saurare ka ba ko ai hakkinka ne ko ma waye take tare da shi in ka dawo ta zo ta yi attending ɗinka kuma kai hakuri ka kau da kai to kai ma ran da ka dawo ba da wuri ba sai ita ma ta hakuri ta kau da kai Abdullahi dan Abbas ya ce ba na matsa lamba cewa sai ta biya ni haƙƙina duka dan kar ita ma ta matsa lamba cewa sai na biya ta haƙƙinta duka to kaji magidanci haka ake yi kai ma kana dan akwai abubuwan da kake dan tattakewa to ita ma in ta dan tattake wasu abubuwan haƙoƙinka duk kada saboda aka ce za a yi wannan to kuma zaman zai matukar wahala domin kai in ta ce sai ka biya ta haƙƙinta duka to kaga kai ma an saka cikin yanayi wanda yake mai matukar wahala sai dai kawai ka zamto kana kwatanta bata haƙoƙinta kamar yanda ake so ta yi matukar kwatantawa wajen baka haƙoƙinka da ka sani cewa rayuwar auratayya haƙoƙi ne tana da su kana da su da ka bata ta baka Abdullahi dan Abbas ya ce haƙƙon liya yana yi yayi tsafta saboda matarsa to kaga wannan kamar yanda kai ma kake so ta yi kwalliya ta tsafta kai ma sai ka zamto kana mata kwalliya kana mata tsafta kuma irin kwalliyar da za ta burge ta fa ba wanda za ta burge ka ba so ake ka cire mata sha'awar wani namiji karar wani wata shiga wata kwalliya da wani yake yi take burge ta kai ma kai an fahimta ko dan kar ta dinga kallon wani a matsayin ina ma shi ta aura ko ta dinga sha'awar sa bayan kai ne wanda ya kamata a ce ana haka akan ka to duk dai wannan in aka tashi in aka ce za a faɗaɗa wannan lecture ce mai zaman kanta akan irin waɗannan so ba za mu iya faɗaɗa komai da komai ba saboda yanayin tafsiri ne ba matsala ba ce wanda aka ɗauki wata matsala guda ɗaya aka ce a yi magana a kanta da haka a taƙaice dai ko iya nan muka taƙaita insha Allah na san darussan da ke cikin waɗannan ayoyi mun ɗan fito da wasu daga ciki Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaka Allah maɗaukakin sarki ya ce at-talaqu marratan saki sau biyu ne at-talaqu marratan saki sau biyu ake yinsa idan mutum ya ɗaya bayan ɗaya kuma ba a so mutum wajen saki ya ƙura a daka saki ɗaya bayan ɗaya ma'ana wasu dalilai sun sa ka gama nazari ka yanke shawarar ka saki matar nan to akwai hukunce-hukunce da dokoki kafin a yi saki wanda duk malaman fiqh sun kawo su na farko kar ka sake ta tana jinin al'ada kar ka sake ta a cikin tsarkin da ka kusance ta sannan kuma in ka tashi saki ɗaya za ka yi mata to shine in kai mata wannan sakin sai aka dawo aka yi sulhu sai ta dawo kuka ci gaba da zama sai kuma wani dalili ya kuma bujirowa sai ka kuma yi mata wani saki to haka ake saki shine at-talaqu marratan saki sau biyu ne ɗaya bayan ɗaya kuma kar ka haɗe guda biyun lokaci guda ka ce ka sake ta saki biyu duka wannan Allah ya saukar da wannan ayar don rushe ɗabi'a daga cikin ɗabi'o'in mutanen jahiliya a jahiliya mutum sai mutum saki matarsa kamar sau ɗari kai ba adadi ma kawai an fahimta ko to kaga a cikin irin wannan sakin gaskiya akwai abubuwa waɗanda suke na danna haƙoƙi da cutarwa shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa saki doka cewa in aka yi ɗaya aka dawo aka yi sulhu aka sake na biyu aka dawo aka yi na sulhu aka yi sulhu to fa yanzu na uku nan an yi shi to shikenan kuma igiyoyin sun ƙare igiyoyin guda uku ne sai Allah ta'ala yake cewa saki dai sau biyu ne ɗaya bayan ɗaya fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan fa imsakum bi ma'rufin ko dai ka rike matar bi ma'rufin da abin da yake sananne a shari'a aw tasrihun bi ihsan ko kuma ka sake ta da kyautatawa wala yahillu lakum Allah ta'ala ce bai halatta ba gare ku an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an ku karbe wani abu daga cikin abin da kuka ba su ko na sadaki ko wanin sa illa an yakhafa sai dai idan su ma'aurata sun ji tsoro Allah yuqima hududallah ba za su iya tsayar da dokokin Allah ba fa in khiftum idan ku waliyan ma'aurata kuka ji tsoron Allah yuqima hududallah wa yannan ma'auratan ba za su iya tsayar da dokokin Allah ba a rayuwar auren su bala junaha alaihima to su ma'auratan babu laifi a tsakan wato a gare su fi mabtadadihi cikin abin da matar ta fanshi kanta da shi tilka hududullah waɗannan dokoki ne na Allah bala ta'taduha kada ku ketare su wa man yata'adda hududallah wanda duk ya ketare dokokin Allah fa ulaika humuz zalimuna waɗannan su ne azzalimai fa in talaqaha idan kuma miji ya sake ta bayan wancan saki na biyu fala tahillu lahu to ba za ta halatta ba gare shi min ba'du bayan wannan saki na ukun hatta tankiha zawjan ghayrahu har sai ta auri wani mijin daban fa in talaqaha idan shi sabon mijin da ta aura shi ma bayan sun zauna auren bai yi ba ko zaman bai yi ba ya sake ta fala junaha alaihi ma to babu laifi a gare su su da shi ita da tsohon mijinta an ya taraja'a su sake dawowa su gaba da rayuwar aure in zanna an yuqima hududallah idan sun yi tsammanin za su iya tsayar da dokokin Allah watilka hududullah wadancan dokoki ne na Allah yubayyinuha da Allah yake yin bayanin su liqaumin ya'lamuna ga mutanen da suke masu ilimi wannan ayoyi guda biyu suna dauke su ma da wato hukunce-hukunce da dama الطلاق الذي تحصل به الرجعه مرتان سكن da ake iya damar yin biko ayi kome saki guda biyu ne idan mutun ya saki matarsa kuma yana so ya dawo da ita ya biko ya maida ita to yana da damar haka idan saki na farko ne ko saki na biyu to a saki na farko ko a saki na biyu ne ake da damar yin biko ko kome wahidatun ba'da al-ukhra idan akai saki daya sannan aka kuma yi bayan an dawo aka kuma yin wani fa hukumullahi ba'da kulli talqatin hukuncin Allah bayan kowane saki shine huwa imsakul mar'ati bil ma'ruf kowane saki in akai shi to in za a dawo to hukuncin Allah shine ka tabbatar zaka rike matan nan wato bil ma'ruf babu cuta babu cutarwa ma'ana zaka rike ta da abin da yake sananne a shari'a haƙoƙin didda kake hana ta ko kake tauye mata ko kake danne mata zaka bata shine aka baka damar ka dawo da ita amma ba da ka dawo da ita da niyyar ci gaba da gallaza mata daga inda kai full stop yanzu kuma ka dora a ba haka ba shine hikimar raja'a kome ba a cikin aure ana yin kome ne idan mutum ya tabbatar da cewa kuskuren da ya faru a da yanzu ba zai maimaitu ba wa husnul ishra za a dawo ai kyakkyawar zamantakewa ba'da muraji'atiha bayan dawo da ita aw takhliyatu sabiliha Allah ta'ala ya ce ko kuma ka kyale ta ka rabu da ita ma'a husni mu'amalatiha tare da kyautata mu'amala da ita bi ada'i huquqiha ta hanyar ba ta haƙoƙinta wa Allah yadhkuraha mudallikuha biso kada wanda ya sake ta ya dinga yi mata bita da kulli ya dinga ambatanta da wasu miyagun dabi'u ko ya dinga ambatanta da wasu miyagun kalmomi shine fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan shi aure haka yake in zaman zai yi to ayi shi ana ganin girman juna in ba zai yi ba a rabu cikin mutunci wannan shine rayuwar aure kuma abinda Allah ta'ala ya faɗa kenan anan fa imsakun bi ma'rufin ka tabbatar yanzu bayan ka sake ta yanzu kana so ka dawo da ita eh to yanzu ka tabbatar in ka dawo da ita al'amura za su canza abinda ya faru a baya har yasa akai sakin yanzu ba zai faru ba zaka kula da ita zaka mutunta ta zaka bata haƙoƙinta eh to Allah yana maraba da wannan dawowar idan kuma ka san har yanzu baki akai ta baka ana ta baka hakuri ne kamar da ita amma kai baka huce ba ka san ta dawo ba za ka kyautata mata ba ba za ta ji dadin zaman ba zalunta ta za ka yi to Allah madaukakin sarki ce ka kyale ta ka dawo da ita kada ka dawo da ita sai ka kyale ta kuma kar ka dinga yi mata bita da kulli bita da kulli shine ka dinga binta da muggan kalmomi akwai wanda ya rabu da mace shi ba zai aura ba kuma baya son wani aureta wannan bakin zalunci kai in baka so abin asa an takrahu shay'an wa yaj'ala Allahu fihi khairan katira ko kuma wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kariha minha khulqan radiya minha akhar idan kai mace ma ba wani za ta iya daidaitawa ta yi masa su saboda haka kai daga inda ka tsaya kaga zaman ba zai yiwu ba kila akwai wanda shi zai iya ko dai ya jure ko kuma shi wannan abin da kai kake ganin matsala ne shi bai ma dauke shi matsala ba zai iya zama da ita haka dan haka shi yasa Allah madaukakin sarki yasa dokar ko ka zauna da ita ko kuma ayi rabuwa ta mutunci an bayyana ko wala yahillu lakum ayyuha al-azwaj baya halatta gare ku ya ku mazaje an ta'khudhu shay'an mimma ataytumu hunna min al-mahri wa nahwi ko karbe wani abu daga cikin abin da kuka ba su na sadaki ko wani sa kai mata wata kyauta lokacin aure ko ka ba ta sadaki kai kokarin karbe wani abu daga cikin abin da ka bata illa an ya khafa zawjani alla ya koma bil huquqi zawjiyya sai dai idan mata da mijin fa sun ji tsoron ba za su iya tsayuwa ba za su iya bawa junan su haƙoƙin auratayya baya halatta ka karbi wani abu ko ka takurata ta yanda za ta ji ba ta son zaman da kai gara ma ta biya ka sadakinka ku rabu to kar kai karbi wani abu na sadakinta sai dai a ina ne yake halatta miji ya karbi sadakinsa da ya bawa matarsa shine a inda suka ji tsoron ba za su iya sauke haƙoƙin juna ba ko kuma ita take ganin gaskiyar magana ba za ta iya ba shi haƙoƙinsa ba ko ta ga ita ba ta son sai yanzu zaman da shi ya fita daga kanta tana ganin ba za ta iya sauke haƙoƙin da Allah ta'ala ya ce nasa a kanta ba za ta iya saukewa wanda wannan ya faru a zamanin sahabbai hadithin Thabit bin Qais bin Shammas wani ne daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam dan aljanna wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da shi dan aljanna ne tun anan duniya matarsa da ake kira Maryam al-Mughaliya tazo wata rana an ce a wata ruwaya ma an ce Annabi ya fito da asuba zai san mako tayi ma Annabi yana bude kofa kawai sai ya gama cewa kofa gida wace ce tace ita ce Maryam matar wani me ke tafa da ita tace to dai gaskiya ita dai ta gaji da zama da shi ba za ta iya zama da shi ba za ta iya ba shi haƙoƙinsa ba kuma tayi adalci tace bana suka sa addini bana suka sa dabi'u Thabit mutumin kirki ne a halayensa a halin halayensa ba ne da abun kushewa sannan a addininsa ba ne da suka sahabinka ne yana da kula da addini amma ni ba zan iya zama da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya baki gona a matsayin sadaki tace haka ne zaki mayammar da gonar sa tace eh Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Thabit ka karbi gonarka ka rabu da ita ai mun faɗi kashin bayan rayuwar auratayya akwai mawadda wa rahma akwai soyayya amma kai wani irin mayan karfe ne za a ce ba a yi da kai kuma ka nace a daidai bane kai ba mawaki ba ka zama dan ana ce ba ta yi shikenan kana zuwa wani gurin ina gaya ma za a ce ya bushra haza gula kana zuwa wani gurin za a yi maraba da kai an fahimta yawwa alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha tunda nan ita kai ba ta so sai ka je inda kana zuwa wani gurin za a yi maraba da zuwanka saboda in aka yi aure ba soyayya nan akwai matsaloli musamman a wannan lokacin namu da tarbiyya ta yi karanci imani yayi rauni dukkan wanci zaka ga ran nan naji ɗaya daga cikin malaman mu yana wani bayani a karatun sa yace matan da suka gaya masa su suka kashe mazajen su ba amma san su suka kashe su ba Allah yayi yawa ci su suka kashe mazajen ba amma san su suka kashe su ba ko dai ta bashi wani abu da zai ci ya mutu ko ai ta yi ko ta turo wasu su kashe shi ba san ita ba ce saboda rashin so ai rashin so a rayuwar auratayya kai ka bata amanar kana kwance kana bacci da mun shari ga wukake a cikin gidan sai abinci baka tuhuma ka zauna ka kwashi girkin kamala sai jinja malan ka shata yanda kake so a kasan sai da amana wannan da me tusa kai dai ka san ba cutarwa dan akwai kauna ba za ta sa abin da zai cutar da kai ba shi sa an kawo baka tuhuma da ta kawo abin sha zaka tsiyaya ka sha ko ta tsiyaya ma ka sha da tayi girki zaka debi girkin ka hani amari'a amma ba a san kamalan ai akwai matsala sannan baka samu wadda rashin kekashewar zuciyarta ta kai irin wancan ba za ta iya kashe wani ba to amma dai kai da ka kalli mutum ka san babu sakanta tare da shi natsuwa irin ta ma'aurata ka kalle shi baya samu bi isa ya sa ba bi isa ya hana ba in ya zo Allah ya sa ya same ta a gida fa ni'ima in bai same ta ba da ki din sa da ba magana a nemi izinin sa ma shi ma ya san bai kai wannan matsayin to wannan aure ne kuma duk mutum ya ji ya ji abin nan ko ka san kuma Allah madaukakin sarki in kaiwa Allah ba daidai ba Allah yana da gwalagwala iri wani fa gwalagwala ake masa ba sai a hada shi da wata ifritun minal jinni kuma wallahi ba zai iya kwacewa ba tunda a cikin kurkukun Allah yake ya shiga kurkuku yanzu kamata ya yawaita istighfari yayi ta zazzaga wa laifuffukan sa istighfari Allah ya ce muke shi sai Allah ya escape din sa dan wani ka kalli rayuwar auren sa wallahi kai ka san Allah ta'ala ne yake maka kuba akwai laifin da yawa Allah ta'ala ya kama shi ta nan bangara babu dadi babu dadadawa haka ake rayuwa to sai bidan haka rayuwar aure ba a yin ta haka ina fata an gane ka duba ko wannan sahabi ne fadan aljanna saboda annabi ya san nauyin kalmar ba a so a rayuwar auratayya sallallahu alaihi wasallam tazo da hassan makofa ka duba mace tai bugo sammako annabi yana bude kofa ya ganta a kofar gida tace kawai ita ga matsalar ta a raba su da sabit ba ta san ba za ta iya yi masa biyayya kuma ana nan ana samun irin wannan amma sai iyaye su ce to ki hakuri ƴaƴa fa lalle ana son a kalli maslahar ƴaƴa a rayuwar auratayya to amma dai akan kai wani wata gaba da wani lokaci wannan ayar fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi san Allah bai san da ƴaƴa ba Allah bai san an dade da rayuwar auren ana tare ba amma yace fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan wani lokacin aka rabu aka bada iskar kuma sai ga an dawo kamar ba a rabun ba saboda wato za kowa zai zauna yayin karatun tanis zai kowa zai gane amfanin kowa to wani lokaci ko dawo aka yi aka sake zaman sakar round din sai ga zama yayi kyau ita da ta koma gidan ta ji abin da ta ji shi ma bayan sun rabun ya ga haza hadda hazihi to yanzu aka dawo ya san cewa lalle tana da matukar muhimmanci a yanzu ba zai gane balu din ta ba tunda shedan ya riga ya cire masa ita a rai ita ma ba za ta taba ganin kokarin sa ba tunda shi ma ya fice mata daga rai wanda kai wata fa sai mata je gidan wani ta yi wani auren sai ta gane ashe mijinta waliyi ne kuma a waliyan ma lamba daya haka wani shi ma sai ya aure wata mata zai gane ashe matar da ya saka mace ce wanda yayi kuskure ba dan kankani na fata an gane to shi yasa Allah madaukakin sarki ce amma idan ma'aurata sun ji tsoron shi yana ganin gaskiyar magana baya kaunar matan nan in yace zai ci gaba da zama da ita zalunta ta zai to da a tirsasa ko manya su sa shi ya zauna da ita alatilas baya so shi kuma ya ci gaba da zalunta ta ranar tashin alkiyama sai Allah madaukakin sarki ya karba haƙƙinta na zaluncin da ya mata to gare ya rabu da ita haka ita ma ta san yanzu gaskiyar magana ba za ta iya ba wa mijinta haƙƙinsa ba saboda dalilai kaza 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 to sai Allah madaukakin sarki ke hanyar gonarsa da ya bata a matsayin sadaki ta damar da gonarsa shikenan a cikin hakan akwai hikima igiyar saki ba a hannun mace take ba a hannun namiji take to kuma wani lokaci akan kai matakin da yanzu in shine ya gaji da ita kawai cewa zai ya sake ta to in ita ce tace ta gaji da shi ba ta da igiyar saki ya zai shine sai aka ce to akwai kuli sai ta fanshi kanta ta hanyar kuli na ba ta an gane sai ta fanshi kanta ta hanyar kuli wanda ya ketare dokokin Allah to fa ulaika humuz zalimun wadanda suke ketare dokokin Allah wadannan sune azzalimai fa hina idin yu'ridani amrahuma ala al-awliya lokacin da alaka ta tsami tsakanin ma'aurata to adidi wannan lokacin sai su bujirar da al'amarin su ga waliyan su fa idin kafal awliya wa adama iqamatil zawjaini hudud Allah idan waliyan ma'aurata suka fahimci ko suka ji tsoran ma'auratan nan ba za su iya tsayar da haƙoƙin Allah na auratayya akan su ba fala haraja ala zawjaini to babu laifi ga ma'auratan fi mata dafa'uhul mar'atu cikin abin da ita matar za ta bayar lizauji ga mijin muqabila talaqiha dan ya sake ta tilkal ahkam hiya hududullah wadannan hukuncin hukuncin sune dokokin Allah alfasila wadanda suke bambancewa da fayyacewa bainal halal wal haram tsakanin halal da haram fala ta tajawazuha kada ku ketare su wa man yatajawaz hududallah wanda zai ya ketare dokokin Allah fa ulaika humuz zalimuna anfusuhum wadannan sune masu zalunta kawunan su bi ta'ridi hali azabillah ta hanyar kai kansu ga azabar Allah wannan ayar abinda take magana kenan dan haka saki miji yana da damar ya saki matarsa ne sau biyu in ya sake ta sakin farko yana da damar ya saki saki na biyu to idan ya sake ta saki na biyu to yanzu yana kan dama ta ƙarshe shine sai Allah a aya ta gaba yace fa in dallaqaha idan ya kuma sakin ta saki na uku yanzu yayi na farko an ce yana da dama yayi na biyu an ce yana da dama to in yayi na uku fa fala ta hillu lahu ba za ta saki halatta gare shi ba hatta tankiha zawjan ghayrahu har sai ta auri wani mijin ba shi ba ai fa in dallaka ar-rajulu zawjatahu talqata ath-thalitha idan miji ya saki matarsa saki na uku fala ta hillu lahu to ba za ta ƙara halatta gare shi ba illa idza tazawwaja rajulan ghayra sai ta auri wani mijin daban ba shi ba zawajan sahihan kuma aure ingantacce aure ingantacce wajama'a hafihi kuma shi mijin da ta aura din ya sadu da ita a cikin wannan auren wa yakunu zawaju ar-ragabati sannan auren an yi shi ne wato ar-ragabati ana sha'awar juna ma'ana yana son ta tana son su kai aure bayan ta rabu da mijinta da ya mata saki uku sai ta zo ta ga wani kuma sai suka daidaita kansu yana son ta tana son sa sai suka yi aure aure sahihi ba auren kisan wuta ba daga cikin wayanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine musu akwai ainin al-muhallil wal-muhallala lah al-muhallil mai yin aure dan ya halatta wa wanda ya saki matarsa saki uku wal muhallala lahu da wanda aka sako matar dan a halatta masa ita wayannan dukkanin su tsinan nune akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ita ba za ta je ta hada baki ko shi ya hada baki da wani dan ya aure ta ya sako masa ita daga baya su sake dawowa su sake yin aure ba an fahimta ko wannan ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai matar Rifa'atul Qurazi wani sahabi da ake kira Rifa'atul Qurazi ya saki matarsa saki uku ba damar kome sai ta aure Abdurrahman ibn Zubair bayan ta aure shi kuma sai ta gabe zaman nasu ba zai yi ba sai ta ji shi ba cikakken namiji bane da zai iya biya mata bukata irin ta aure da haka sai ta dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam take masa korafin cewa to yanzu fa ita gashi ta sun rabu da tsohon mijin ta Rifa'atul Qurazi kuma sakin nan babu gyara saki uku yanzu ta auri Abdurrahman ibn Zubair wa inna ma ma'ahu mithla hudubatis saw sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi yace so kike ki koma wajen tsohon mijin ki ko to wallahi ba za ki koma ba hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailatuki ba zai yiwu ba ki koma wajen tsohon mijin ki har sai shi wannan sabon mijin kun yi aure aure na dindindin ba da niyyar rabuwa ba kuma kin kwanta da shi ya kwanta da ke kun yi saduwa irin ta aure to idan wani dalili ya sa kuka rabu to shine kike da damar ki koma wajen tsohon mijinki ku sake yin sabon wani auren ina fata an gane hukuncin da haka idan mutum ya saki matarsa saki uku to ba dama ya sake aurenta sai ta auri wani mijin kuma ba da niyyar ta dawo ba da niyyar da shi kenan ta yi wani auren to idan kuma Allah ya kawo kuma kaddarar rabuwa da shi sabon mijin bayan sun yi sahihin aure to shine in mijinta na da yana son su sake aure zai iya yin haka la bi niyyati tahlilil mar'ati li zawjiha al-awwal ba da niyyar ita matar tana so ta halatta wa mijinta na farko aurenta ba fa in dallaka az-zawju al-akhar idan ɗaya mijin ya sace ta shi ma sabon mijin kenan au mata anha ko sabon mijin da ta aura sai ya mutu wanqadat iddatuha kuma ta gama iddata fala isma ala almar'ati wa zawjiha alawwal to anan babu laifi ga ita matar da mijinta na farko an yatazawwaja su sake yin aure amma bi aqadin jadidin da sabon daurin aure da sabon sadaki an gane ko ta yanzu wancan mijin na biyu da ta aura sun ragu ko kuma ya mutu ta gama idda to sai kuma tsohon mijin ta yake son su dawo su ci gaba da aure ita ma ta yadda su dawo su ci gaba da aure to yanzu za su iya dawo su ci gaba da auren bayan an samu wani ya shiga tsakanin auren su na farko da kuma wannan nabiyin da za a yi ina fata an gane sannan kuma sai ya bada sadaki sabo wato aqadin jadidin wa mahrin jadid sabon sadaki sabon daurin aure in galaba ala dhannihima an yuqima ahkam Allah amma idan zato mafi rinjaye sun tabbatar da za su tsayar da dokokin Allah in sun dawo kar kuma a dawo abin nan dai da yasa aka yi saki na farko aka yi na biyu har aka yi na uku kuma a dawo a ci gaba da shi in zanna an yuqima hududallah idan sun tabbatar suna da zato mafi rinjaye cewa za su tsayar da dokokin Allah a rayuwar aurensu allati shara'aha irin dokokin da Allah ya shar'anta liz zawjaini ga ma'aurata wa tilka ahkamullahi almuhaddada waɗannan hukunce-hukunce ne na Allah da ya iyakance su yubayyinuha Allah ta'ala yana bayanin waɗannan dokoki nasa da hukunce-hukuncensa liqaumin ya'lamuna ahkamahu ga mutanen da suke da ilimi suke da masaniya game da hukunce-hukuncensa wa hududahu da dokokinsa li'annahum almuntafa'una biha domin masu ilimi waɗanda suka san dokoki da hukunce-hukuncen Allah su suka fi kowa amfanuwa da irin waɗannan dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine fassara a takaice na waɗannan ayoyi a guda biyu ban sani ba saura minti biyar ko to bari mu karanta aya ta gaba a gurguje mu gani insha Allah arama bismillah
wa idza qallaqtumun nisaa fabalawna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم
ممتاز الله مدوك جنسر كيتي وإذا طلقتم النساء idan wato kuka saki mata fa balagana ajalahunna lokacin gama iddar su ya kusa fa amsikuhunna bi ma'rufin Allah ta'ala yace to ku rike su ta hanya sananniya a shari'a aw sarrihuhunna bi ma'ruf ko kuma ku rabu da su ta hanyar da take sananniya wala tumsikuhunna dhiraran kada ku ci gaba da rike su dan cutarwa li ta'tadu dan ku ketare iyaka wa man yaf'al dhalik duk wanda ya aikata hakan faqad zalama nafsuhu Allah yace hakika ya zalunci kansa wala tattakhidhu ayati Allahi huzwa kada ku mayar da ayoyin Allah ababan yi wa izgin wadhkuru ni'matallahi alaykum ku tuna ni'imar da Allah yayi muku وما انزل عليكم ده ابين ده يسوكر مكو من الكتاب والحكمه نا القران كنا للتاب والحكمه ده حكمه وان ده القران شنو واتو الكتاب شنو القران Al-hikima shine kuma as-sunna. Ya'idhukum bi da yake muku wa'azi da shi. Wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah. Wa'lamu ku sani annallaha bi kulli shay'in alim. Allah masani ne game da dukan komai. Wa idza talaqatumun nisaa. Allah ta'ala ce idan kuka saki mata faqarabna intihaa iddatihinna suka kusa gama iddarsu faraja'atuhu wato faraji'uhunna to za ku iya dawo da su ka saki matarka dama a ka'idar musulunci in akai saki raja'i saki daya ko biyu to matar dama tana gidan anan za ta idda Allah ta'ala ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul talaq dan haka idan mace aka sake ta saki na daya ko saki na biyu to ba inda za ta je a gidan mijin za ta yi idda har ma malamai kamar yadda Imam al-Qurtubi ya kawo sun tattauna shin zai iya in zai shigo sai yayi sallama gidan ko ba sai ya shigo ba shin zai iya ganin adanta ko ba zai ga adanta ba zai yi magana da ita ko ba zai ba malamai duk sun yi wannan tattaunawar ba mahallin fiqhu bane nan da zamu fadada bayani amma dai idan mutun ya saki matarsa lokacin iddata ya kusa karewa faraji'uhunna to kuna da damar ku dawo da su zaka iya cewa ka mai da matarka waniyatukumul qiyama bi huquqihinna 'ala al-wajh al-mustahsani shar'an wa 'urfa amma fa aniyar ku ya zamto da niyyar za ku ba su haƙoƙin su ta fuskar da take mai kyau a shari'ance da al'adance yanzu kai niyyar zaka dawo da ita gashi bata gama idda ba to in ka dawo da ita kan ta gama idda kaga babu sabon daurin aure babu sabon sadaki shine amfanin kai maza maza ka dawo da ita kan ta gama idda to a lokacin inda niyya kyakkyawa kana da niyyar zaka ba ta haƙoƙinta zaka gyara kuskuren da ke da ya faru tsakaninku to inda wannan niyyar Allah ta'ala ya ce za ku mai da su aw utrukuhunna ko kuma ku kyale su dama da suke da su gama iddar su ko to ku kyale su in ba ku da niyyar mai da su ku kyale su hatta tanqazi iddatuhunna har su gama iddar su wahdaru ku kiyaye an takuna muraja'atuhunna bi qasdil idrar bihinna a hirdun ku ko dawo da su da niyyar ku ci gaba da kuntata musu da gallaza musu da gasa musu aya a hannu akhir Allah ta'ala yana jan kunnuwan mazaje waɗanda suke dawo da matan da suka saki da niyyar su ci gaba da galla za musu da cutar da su Allah ta'ala ya baka zabi ya ce inda niyya mai kyau ta ka ci gaba da zama da ita da kyautatawa to ka dawo da ita in kuma babu wannan niyyar kyale ta karasa idda shikenan ta kwashe kai da ta koma gidansu wa man yaf'al zalika li ajal al-i'tida'i 'ala huquqihinna dan ka ci gaba da yin karan tsaye da ta'addanci akan haƙoƙin su inda wannan niyyar ne to ka dawo da ita Allah ta'ala ce wa man yaf'al zalik duk kuma wanda ya dawo da matar da ya saki dan kawai ya hana ta aure wani miji ba dan ita ta zo ta ji dadin rayuwar aure ba akwai irin wannan mazajen ya batta kal mu'allaqa da Allah ta'ala ce fatadharuha kal mu'allaqa ita ba za ka ce ba ta da aure ba kuma a haƙiƙanin in ka san meye rayuwar aure ba ta da aure ya ci dai a gida ba a rabon kwana da ita babu magana mai dadi babu wasu abubuwa kawai ya dawo da ita ne kawai dan yaji ana ta aibata shi a gari ko ana zagin sa ko iyayensa ko magabata ko wasu masu mutunci sun ce da ita amma dai ba abin da ya canza Allah ta'ala yace akwai masu irin wannan bakin zalincin a cikin maza sai Allah ta'ala yake cewa wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka ya dawo da matarsa da niyyar ya ci gaba da zalunta ta faqada zalama nafsuhu wallahi ma ita ya zalunta ba kansa ya zalunta bistihiqaqihi al-uquba domin yana cancantar da kansa cikin fadawa hukumar Allah yanzu shi hukumar duniya yake mata ya hana ta abinci sosai ya hana ta kulawa ya hana ta kaza to Allah ta'ala shi kuma zai hana shi kulawa sa ranar tashin alkiyama da haka shi kansa zai dindana hukumar ranar tashin alkiyama Allah ya ce wala tattakhidhu ayati llahi wa ahkamihi la'iban wa lahwa kada ku mayar da ayoyin Allah da hukuncen Allah ababan wargi da wasa aure ba wasa bane da haka ko dai yin ko bane da haka ka dawo da mace ba da niyyar ka ci gaba da zama na tsakani da Allah ba cuta ba cutarwa ba wannan wasa ne da dokokin Allah Allah madaukakin sarki ce wa zkuru ni'matallahi alaikum bil islam ya ku yan uwan musulmi ku tuna ni'imar da Allah ya muku fa ta ba ku musulunci wa tafsilil ahkam ku tuna ni'imar da Allah ya muku nayi muku bayanin hukuncen hukuncensa daki daki wa zkuru ma anzala alaikum ما أنزل الله عليكم من القرآن والسنة ku kuma tuna irin ni'imar da Allah ya muku ta saukar muku alqur'ani da sunna washkuru lahu subhanahu ku gode wa Allah subhanahu wata'ala ala hadhihi ni'am aljalila akan waɗannan ni'imomi masu girma yuzakkirukum Allahu bihadha Allah yana tunatar da ku irin waɗannan hukunce-hukunce Allah yana tunatar da ku irin waɗannan ni'imomi da ya muku bai kamata ku saka masa da saba masa ba wa yukhawwifukum min al-mukhalafa Allah yana tsoratar da ku sabawa irin waɗannan dokoki nasa fa khafu Allah wa raqibuhu ku ji tsoron Allah ku tuna Allah yana kallon ku wa alamu ku sani anna Allah alimun bi kulli shay Allah masani ne game da dukkan komai la yakhfa alayhi shay babu wani abu da yake koyuwa ga Allah imma wannan hidden agenda din a zuciyarka ka koye ba wanda ya sani Allah ya sani wa sayujazi kullan bima yastahiq Allah zai saka wa kowa da abin da ya cancance shi in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun anan zamu tsaya dan yanayin lokaci abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko cin tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon banta Allah ta'ala ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi sallolin mu Allah madaukakin sarki ka karbi addu'o'in mu Allah ka sa mu cikin bayin da za a yanta a cikin wannan wata Allah muna roƙonka da sunayenka masu girma da sifofinka mafiya kamala Allah ka datar da mu lailatul qadri Allah ka datar da mu lailatul qadri Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi duk wayanda suke da bukatu na alkhairi Allah ka biya musu wayanda suke cikin kunci ko damuwa Allah ka yaye musu Allah ka shiryar da iyalanmu Allah ka shiryar da al'ummarmu Allah ka shiryar da matayenmu Allah ka shiryar da samarinmu ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka duk alkhairan da ke cikin wannan wata Allah ka sada mu da shi Allah madaukakin sarki wayannan ibadu da muke Allah ka tausaya mana Allah ka karba mana Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya Allah ka ba mu kyakkyawa a lahira Allah kada ka shigar da mu wuta ya Allah kar ka shigar da mu wuta Allah kai mana afwa Allah kai mana afwa Allah kai mana afwa Allah kai mana afwa marasa lafiyar mu na gida da nasu wuta Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ya kara mana lafiya wayanda suka rasu iyayenmu da malamanmu da kakanninmu da ƴan uwanmu maza da mata Allah ka gafarta musu Allah ka kai rahama gare su Allah ka kai rahama gare su Allah ka girmama ladan su Allah ka basu aljanna madaukakiya ya Allah idan tamu tazo Allah ka sa mu cika da imani subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah